ga mana cewa fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. To anan malamai sun yi magana da aka ce fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun, sai suka ce to ai an ce alqur'ani Allah ya ajiye shi a wani waje keɓanceccen waje da ya ajiye shi tun yana can, wato baitul izza kenan, kafin a fara dauko shi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen mutanen da suke wannan wajen, ba masu tsarki ne zune mala'iku, saboda ka la yamassuhu illa almutahharun, ba wanda suke shafan alqur'ani sai masu tsarki. To sai aka ce to azu mala'iku ba jiki bane irin namu da su, kuma alqur'ani ba an hada shi waje guda bane a lokacin, balle a ce suna taba shi ko an ce dai yana can a cikin wani irin lauhu yake Allahu a'lamu, allunan da yake jiki da sauransu wani abu ne daban wanda ba dole bane a gane. To in kace da su ake la musu illa muzaharun da aka ce su ne wayancan, to ai bai hadu ba, ba hade yake ba, sannan kuma ba basu da jiki irin wannan, balla ce shafa suke suna da hannu da za su shafa shi a ce su shafa da hannunsu. To wasu malaman suka ce to ba su ake nufi ba, ana nufin mu ne mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da za a kawo mana qur'ani, aka ce kar mutum ya taba sai yana da tsarki tukunna zai taba. To anan malaman mazahib suka ce mazahib guda hudu ne da muka fi sani shahararru, Malik, Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa, suka ce bai halatta mutum ya shafi alqur'ani ba bashi da tsarki, sai ya samu tsarki kamar ya taba alqur'ani, amma in yana da janaba bashi da tsarki to ba zai taba alqur'ani ba. Imam Malik ya ƙara bayani ya ce idan mutum ya kasance yana da janaba ko bashi da tsarki to kar ya taba alqur'anin gabaɗiyansa, sai dai wani yanki a cikinsa, in juz'i ne, in yaro ne, tunda yaro kan ba sani a tsarkinsa yake ba, zai yi wa ya fi tsarin ma ba sani ba da sauran irin wannan, to a bashi juz'i kar ya ɗauka. In ya kuskura kuma ya dauki alqur'ani mai gaba daya cikakken qur'ani, to laifin yana kan wanda ya bashi. Shin Imam Malik yace akwai wannan a cikin haka. To saboda haka dai ba a son mutum ya taba alqur'ani sai yana da tsarki. To shine abin da ake ga mana a cikin wannan hadisin, cewar kar ka taba qur'ani sai kana da tsarki, sannan in kana da janaba to ka bari sai ka tsarkaka, babu janaba a jikinka sai ka dauki alqur'ani ka taba shi, amma juz'i ka dauka ka karanta, akwai wanda suke ganin to wannan kan babu laifi, amma shi din ma an fi so dai ya zama akwai tsarki, saboda mutum ba so ya zauna ba tsarki ai, za ka yi tsari ne ka zauna ba kai tsarki ba, ko za ka yi ban gari ne ka zauna ba kai tsarki ba, ko janaba za ta same ka ne ka zauna ba kai tsarki ba, sannan ka kama karatu kuma, to kaga ai bai yi ba, ka tsarkaka dai sai ka dawo cikin yanayinka. Wa Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها لقصيتنا عائشة الله كارم وتيدا قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زاد من الله سبحانه أجريش يا كسنتي يذكر الله ينا أمبتون الله على كل أحيانه أشكي دكان ينا ينسى رواه مسلم. Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi, wa allaqahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya kawo shi amma ta'liqan, ya allaka shi. To wato ma'ana in aka ce ya kawo shi ta'liqan, ya kawo shi amma ba kan irin wannan ma'ana din ba, yana cikin wata magana ne sai yanko hadisin ya sa a ciki. To suna nan da yawa yana yin irin wannan, to wasu sai su ce bai inganta ba daga wajensa, saboda ya kawo shi amma mu'allaq ne, ya dauko wani zance ne, ba wannan ma'ana da kai kake so ka fadan shi yake fada ba, wani ma'ana yake so ya fitar. Yanzu kamar wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo shi amma a cikin maganar kiran sallah ya kawo. To kaga ba za ka fassara shi da cewar wancan zikirin Allah a cikin kowane yanayi ba, shi yana maganar azan ne sai kawo ya Allah ya kawo shi ciki. To amma shi ma Muslim ya kawo shi akan wannan ma'anar da muke yanzu, to saboda haka wasu sai su ce to Abu Bakari ya kawo shi amma ta'liqan, saboda haka ba za su dauke shi akan cewar Bukhari ya kawo shi da gaske ba. To wannan hadisin Sayyidina Aisha ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutun Allah a cikin kowane yanayin sa. Kuma ana maganan babin da yake warware mana alola ne nan. Abubuwan da su warware alola. To har cikin yanayin janaba kenan take zo da ce komi. Har yana da janaba yana zikirin Allah. Har yana bandaki. Ko? Yana zikirin Allah kenan har cikin bandaki har kuma menene har komi da komai. A ko ina ana ambaton Allah ko ya abun yake. To anan malamai sun yi magana, maganan shi ne shi ambaton Allah a wajen mutum yana da makami ne a wajen kowa, kowa da yanda yake ambaton Allah sa. Babban zikiri shi ne wanda zaka yi shi da bakinka ka furta banda zikirin da kake yi na zuciyarka, wanda wannan baya mantuwa dama kana yin sa kowane lokaci. To Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga bandaki ko shiga wajen da zai biya bukatar sa, yana daina zikirin baki ba na zuciya ba, na zuciya kan yana nan yana yi. Shi yasa idan ya fito sai ya ce gufaranaka, Allah ina neman gafaranka da na dauke wani lokaci ba na ambatonka, na in ya fito daga cikin bayan gida kenan. Bado wato ba tuna Allah bane, ba baya zikirin Allah bane, yana yi amma na bakin ne baya yi a lokacin, sai na zuciya. To saboda haka a cikin komai ana ambaton Allah. Sannan Al-Qur'ani ya ga mana cewa allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, masu hankali su ne masu ambaton Allah a tsaye, a zaune, a kwance, suna ambaton Allah a cikin dukkan yanayin da suka samu kansu a ciki. To saboda haka waɗannan halin janaba ko najasa idan ya samu mutum ba zai hana shi zikirin Allah ba. Akwai wata magana guda ɗaya da nake so in karanta mana. Al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hanbali ya faɗa akan wannan hadisin, yake cewa a cikin hadisin da Sayyidina Aisha ta kawo, wannan hadisin da muka karanta yanzu, yace akwai dalili da yake nuna cewa lallai zikirin Allah wato janaba ko najasa ba ta hana shi, ba za ta hana ka yin zikiri ba. Idan baka da tsarki ko janaba ta kama ka, to ba za ka daina zikirin Allah ba, ko da janaba ne ta zo a jikinka. Amma fa wannan ba yana bada, yace walaysa bihi dalilun ala jawazi qira'atil qur'ani lijunubi, amma hakan ba yana nuna cewa idan kana da janaba kuma za ka yi karatun qur'ani bane. Hakan ba yana nuna cewa idan kana da janaba za ka yi karatun qur'ani bane, amma za ka yi zikiri. Sai yace li'anna zikrillahi ta'ala idza utlika la yuradu bihi alquran, idan aka ce ka ambaci Allah to ba ana nufin qur'ani bane. Ba ko ina bane da za a ce a ambaci Allah ka ce qur'ani yake nufi. Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hanbali sunan malamin, malamin ba hanbali ne ma kuma, wanda ba su kin zikirin sun fi kusa da shi. To ya za ka yi da irin wannan karatun? In an ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseeran, sai ka ce a karatun qur'ani yake nufi. Ambaci Allah da yawa sai ka ce karatu yake nufi. Ambaci Allah da yawa sai ka ce a ta'limi yake nufi. Ko a zauna a yi ta'limi yake nufi, eh ai wannan duk zikiri ne ai. Yace ba a ko ina bane zaka ga cewa an ce ambaci Allah ka dauki cewar qur'ani ne. Yace saboda haka wannan hadisin baya gwada maka cewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah cikin kowane yanayin sa, ka dauka ka ce qur'ani yake karanta a bandaki, a ba qur'ani bane, zikirin Allah yake nufi. Kuma zikirin Allah zaka yi shi, qur'ani ne aka ce in kana da janaba kar ka taba shi, kar ka karanta. Na'am. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وصلى ولم يتوضا اخرجه دار القطني ولينه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه دغ سيدنا انس بن مالك الله قال ما سيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم يجي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي ام مسقفه وصلى سي صلى ولم يتوضع بيال ولا با اخرجه الدار القطني امام الدار القطني يفيد ده ان حديثي ولينه سنن يا الا تاشي يا رونا ناشي شي حديثا بان يا انغانتا شي تو ya rona na wannan hadisin shi darul qutni shi wannan hadisin yana mana magana akan kafo ne fitan jini kawai idan jinin mutum ya fita bayan yayi alola mutum yayi alola sai kuma wani dalili ya jawo jinin sa ya fita to yayi alolan sa take tana nan ne ko ta tashi shine maganar da ake yi to malaman mazahib dai sun yi magana a ciki cewa daga farko dai tukunna a isnadin hadisin sai yanda danganin hadisin yanda aka yi yazo shi darul qutni ya ce hadisin yana da rauni dalilin da yasa ce yana da rauni akwai wani mutum da ake ce masa Salih bin Muqatil to shi Salih bin Muqatil din nan malaman hadisi suka ce bashi da karfi ya rawaito ruwayan hadisin amma bashi da karfi a cikin ruwayan sun da yayi sannan akwai wani mutumin da ake ce masa Sulaiman bin Daud shi ma ya rawaito wannan hadisin aka ce majhulun ba a san shi ba saboda haka hadisin sai ya rauni ta haka Ibn Hajar ma haka ya faɗa ya ce hadisin Salih bin Muqatil bashi da ƙarfi ya rawaito shi amma haddansa da yanayin yadda yake bada hadisansa bashi da ƙarfi sosai saboda haka hadisin yana da rauni saboda haka shi kuma Darul Qutni shi ma ya faɗa kamar yadda daman shi ne ya fara raunana shi to saboda haka a cikin isnadin hadisin akwai rauni amma kamar yadda muke faɗa kullum rauni hadisi isnadin sa ba shi yake gwada ba za a yi amfani da shi ba baya gwada komai wannan ana gwada maka dai yadda abun ya zo da za a samu wani hadisin da bai samu wannan illan ba to shi za a ɗauka a fara gabatarwa a kan wannan ko kuma wanda ya zo bai samu waɗannan abubuwan ba wanda ba shi da komai a kansa to shi ne a gaba kafin a kawo wannan to bayan nan sai kuma abun hadisin ya ƙunsa alola tana warwarewa saboda jini jinin mutum ya zuba ko ba ta warwarewa to shine malaman mazahib sun yi magana a wajen malaman hadawiyya suka ce alola tana warwarewa idan jinin ya zuba yana zuba a jikinka car ba hakan nan to shikenan alolanka za ta warware in yana zuba Imam Malik da Imam Shafi suka ce alola ba ta warware ba in jini ya zuba ma alola tana nan amma idan jinin ya fito ba ta wajen hanyoyi guda biyu ba ba ta gaban mutum ba ba ta duburansa ba jinin ya fito amma in ta nan ne ya fito to alola sababu kaga shari'a ko yawa in ta nan jinin ya fito to shikenan zai sake alola amma in ba ta nan bane jinin ya zuba a jikinsa to nan kan ba sai ya sake ba amma dai duk da haka ana so ya sake alola ana so inda jini ya riga ya zuba har ya kai wani yanki a jikin mutum to ya sake alola ana son haka amma in bai sake ba ni matsala to saboda haka wannan shine shi yasa ya kawo mana hadisin anan ya gwada maka cewar zuban jini ba dole bane baya warware alola in dai ba ta wajen waɗancan sabilai guda biyun bane hanyoyi guda biyun ba in ba ta nan bane alolan mutum tana nan amma dai ana so ya sake wa an muawiyah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aynu wika'u sahi fa idha namatil aynani istalaqal wika'u rawahu ahmad wa tabarani wa zada wa man nama falyatawadda wa hadhihi ziyadatu fi hadha al-hadith inda abi daud min hadith ali duna qawlihi istalaqal wika'u wa fi kila al-isnadaini da'fun wa an muawiyah radiyallahu anhu sai na muawiyah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ziyara mai Allah subhanahu gare shi yace al-aynu wika'u sahih lalle ido shine wato igiyar da take rike da dubura shi idan fa idha namat aynaini aynani fa idha namatil aynani idan idanuwan nan suka ruhu istatlaqal wika sai ita dubura sai ta sake rawahu ahmad imamu awan ne rawaito wannan hadisi wa tabarani da tabarani wazada ya kara da cewa waman nama wanda ya kwanta ko ya yi bacci falyatawadda to ya alula wa hadhihi ziyadatu fi hadha al hadis wannan karin da aka samu a cikin wannan hadisi inda abi dauda a wajen abi dauda ne aka samu wannan karin daga cikin ina da min hadisi ali daga hadisin sayyidina ali duna qaulihi amma banda fadin sa na cewa istatlaqal wika'u to wannan igiyar za ta sake banda fadin wannan magana da isnadaini da'afu a isnadi guda biyu dangane guda biyu na hadisin nan duka akwai rauni a ciki dukan su guda biyu da aka kawo to hadisin an samu shi daga sayyidina Muawiya cewar al'ainu idanu idanu shine yake rike da dubura idan ido yana bude ita kuma dubura tana rufe lokacin da ido ya rufu ita kuma ta budu shine abin da hadisin yake ga mana to saboda haka idan idanun mutum yayi bacci wato ma'ana idan mutum yayi bacci to dubura sa suke kenan bashi da baya iya controlling din ta lokacin komai zai iya faruwa bai sani ba saboda idanunsa baya farke amma in yana farke in ya faru zai ji to amma yana bacci zai iya faruwa bai ji ba zai iya faruwa bai ji ba to saboda haka anan dai isnadin hadisin tukunna daga farko yadda ya taho ya gaya mana cewa a ƙarshen hadisin nan wafikil isnadaini da'afun a duk bangarori guda biyu na hadisin nan hadisin da sayyidina Ali ya rawaito shi sannan Muawiya ya rawaito shi to duka bangarori guda biyun hadisin yana da rauni a ciki daga farko a cikinsa akwai wani mutum da ake ce masa Abubakar bin Abdullahi bin Abi Maryam shi kuma wannan mutumin da ifi ne malaman da suka da'afa shi Imamu Ahmad da Ibn Ma'in da Ibn Zura'a da Abu Hatim da Abu Dawud da Nasa'i suka ce kawai yana da rauni wannan mutumin bashi da inganci Haythami yace hadisin yana da rauni saboda a cikinsa akwai Abubakar bin Abdullahi bin Abi Maryam yace shi kuma Abubakar bin Abdullahi bin Abi Maryam yana da rauni saboda jirkicinsa ya jirkice kaji ba yanda bayin Allah nan suke karban abu ba mu mamaki wani lokacin da yake da lafiya lokacin bai tsoho ba lafiya kalau ya koyar da karatu amma yanzu ya girma ya samu matsala abin da ya faɗa da ba shi yake faɗa yanzu ba girma ya same shi sai su ce ina wannan ba za ka karba ba in dai yanda kake matashin kan nan ka faɗi hadisi to ko ka tsoho haka ne in aka samu matsala bayan ka girma kuma to za su ce baka da inganci kawai ba za su inganta hadisin ka ba sannan a ruwayan da aka samu daga sayyidina Ali ma aka ce hadisin bashi da inganci saboda a cikin sa akwai wani mutum da ake ce masa Wadhin ibn Ata shi kuma mutumin bashi da inganci shi ma saboda haka hadisin bai inganta ba sannan wannan ruwayan Abu Dawud ma ya kawo ta kamar na makaranta ko inda Abi Dawud ko gashi nan to shi ma Abu Dawud ya ce hadisin munkar ne wato an yi inkarin hadisin dalili a cikin isnadin sa akwai mutum da ake ce masa Abi Khalid Ad-Dallani shi kuma Abi Khalid Ad-Dallani yana da rauni ya samu wahamu saboda haka hadisin bashi da inganci dai ta kowane hanya a cikin hanyar ruwayat din da aka kawo shi to amma kuma wannan kamar da muke faɗa koyaushe ba shi yake nuna ba za a yi da hadisin ba abinda hadisin yake gaya mana shine a dunkule bacci ba shi yake warware alola ba bacci ba ya warware alola shi yasa Imam Malik ya fito maka da abun fili cewar ga yanayin baccin ga baccin da zai iya warware maka alola idan ya zama daman in dai ina ga kuma hadisin a gaba kan ne sauri na gaban sa gashi nan ko shi ma kamata a karanta shi wali abi dauda aidan daga abi dauda har yanzu cewa an ibnu abbasin marfuan daga ibnu abbas ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal wudu alaman nama muttaji'an lalle alola tana kan wanda ya kwanta ne yayi bacci wa fi isnadihi dafun aidan a cikin sanadin sa a cikin danganin sa akwai illa mun irga mun karanta yanzu danganin nasa cewar akwai illa a ciki to in ka da wannan hadisan duka abinda ake so a gaya mana shine bacci baya warware alola bacci shi yasa Imam Malik kamar yadda na faɗa ya kakkasa mana yace baccin akwai dan gajerin bacci mai nauyi akwai bacci kuma mai nauyi ne ko yana da nauyi amma kuma mutum ya san me yake yi sannan a zaune kake duk maganar da Imam Malik ya akan bacci da yanda ya kasa shi kasirun dawilun waye da sauran sunna yana magana in kana zaune ne duk magana yana zaune kana zaune yake yi ba kana kwance ba shi yasa hadisin nan na karshe ce mana alula tana kan wanda ya kwanta ne kawai in dai ka riga kai ka kwanta ko kai alula to suna alula ta tashi duk da malaman hadisin suna da magana a cikin wannan ba ta amma shin Imam Malik ya dauki abun da sauki sannan ga wani hadisin ka dauka shi ma zai baka abun da sauki cewar idan dai ainu yayi bacci to wikau kuma sahi kuma ta suke in dai idanunka yayi bacci to duburanka ta suke kawai in a zaune ne in a kwance ne in a rigingine ne in a yane ne ma in dai ka rufe idanunka ya rufu da gaske to baka da control da duburanka kuma ba mun mamaki bane aulanka za ta yi warware ba shi yasa Imam Malik yace in ka tabbatar baccin yayi nauyi baka san me ake yi ba to aulanka ta warware idan ka san zirga-zirgan da ake yi kana jin komai nan ma amma dan yin nauyi yayi tsawo kuma to ka sake alola har yanzu ana so ka sake alola har yanzu to saboda haka ba sai ka kwanta ba ko ka kwanta ba idan dai ka tabbatar baccin nan ya dan ja to baka da control da baka iya kiyaye duburarka zaka iya alolanka tawarwarin baka sani ba saboda ka sake alola shine abin da ake nufi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yati ahadakum ash-shaytanu fi salatihi fayanfaku fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahadasa wa lam yuhdis fa idha wajada dhalika fala yansarif hatta yasma sawtan aw yajida rihan akhrajahu al-bazzar wa asluhu fi sahihayni من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه والحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقول في نفسه وعن ابن عباس عند عبد الله بن عباس الله كرم سيده anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace annabi zai da mace Allah subhanahu ta'ala gare shi yace yati ahadakum ash-shaytan lalle shaydan zai zo da yanku fi salatihi yana cikin sallar sa fayanfaku fi maqadatihi sai furi a duburar sa a wajen zaman sa sai furi a wannan wajen fayukhayyalu ilayhi sai ya sa masa yana ji a cikin ya sa masa khayal kenan yana ji kamar dai annahu ahadasa kamar ya alulasa ta warware sai yana ji kamar alulasa ta warware wala mi disko alulama ta warware tana nan amma duk abun ya zo na cikin zuciyarsa kai ta warware alulana kai ta fita alulana kai batta na abu duk yana mishi yace fa idza wajada zalika idan yaji haka wannan yanayin ya same shi abun da yake zuciyarsa kawai shine babu alula to fa la yansarifu kare fita hatta ya sama sautan har sai ya ji sauti na cewa lalle yanzu kam alulan ta warware au ya ji da rihan ko kuma ya ji iska ta fita to in ya samu wannan yanayi sai ya fita akarajul bazzar bazar ne fidda wannan hadisi wa asluhu fi sahihaini asalin hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim kenan min hadisi abdullah ibn zaid hadisin abdullah dan zaid sannan akwai kuma hadisin wali muslim akwai hadisin muslim ana bi hurairata daga bi hurairata Allah kara masa yadda ya rawaito kwatankwacin wannan hadisin wali hakim imamu hakim ma daga abi sa'idin amma marfu'i ne nasa an daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza jaa adakumu shaytan idan shedan yazo wadayan ku faqala shi shedan shi zai na gaya masa innaka ahadasta kai alulaka ta aure fa kana zaune kai kai kana sallah babu wai bakkar sallah kaje ka saki alula fal yaqul to ya gaya shedan ni kazabta kariya kake wa karajahu ibnu hibban ibnu hibban ya fidda wannan hadisin bi lafzin da wani lafazi na cewa fal yaqul fi nafsihi ya fada a cikin ransa to wannan hadisin an samu shi daga Abdullah dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yazo yana sallah mun fada a cikin karatun da ya wuce in ba manta ba mun yi irin wannan magana lokacin da ka zo kana sallar nan shedan zai zo ya zo inda duburarka take sai yana furawa sai kana ji anya kuwa ai babu magana bari na fita to kai wasa ba za ka yi sallah ba ba za ka yi sallah ba sai ka je ka saki a ka dawo kana zuwa sai wani yanayin ya dawo wanda ka ji da azumi shine ya zuwa kaga babu kenan kai kam sai abun ya gagara to saboda haka idan wannan abun ya same ka kar ka fita har sai ka tabbatar da cewar ka ji sauti na cewar eh lallai a lokacin ta warware ko kuma ka ji iska ka ji warin iskan da ta fitan nan dalilin haka sai ka fita saka je kai alwala arwaya nabi aka ce shedan zai zo wadayan ku idan ya zo khiyal din da zai na masa abin da zai na sa masa a ran sannan yana fara sallan yayi kabbara ya fara kenan sai ya ce kai a lokacin ta warware baka ji ba sai haka zai na gama a cikin ranka zaka na ji yana fada ma haka kai babu fa a lokacin ta tafi ba kaza kaza to idan yana fada ma haka sai aka ce to kace ƙarya kake yi ta wani lafazi na hadisi aka ce ba fa cewa zaka ƙarya yake a bili kowa ya ji ba kar kana sallah a ji kana cewa ƙarya kake ba haka zaka wala ba a cikin zuciyarka ne zaka fada din a cikin zuciyarka zaka na ƙaryata shi har sai ka samu yaqini in baka samu yaqini ba sai ka sha wahala to zaka mutane da yawa suna samu wannan matsala mutum zaka samu tun daga sarki wani daga sarki ne akwai mutumin da na gani irin wannan idan za a yi sallah a zahar karfe 2 to ina ga tin karfe 12 zai fara alola tin 12 zai fara alola zai je sarki ya dawo zai zama yana alolan yana sai ya idar kuma zai idar sai ya idar kaman komai ya zauna sosai sai ya koma bandaki ya je sake yin sarki gwado ya zo ya kama yayi kaga ba wanda ya saka shi wannan aiki ba wanda ya saka shi to kaga wani kuma zaka samu a ran ne ba zai gama ba in ya fara wanke hannu sai ya tayi kawai sai ya yi sau na ware bai bai wanku ba har yanzu bai wanke ba yana ganin an yana wanke kuwa to akwai wanda kuma shi sallan ma ba zai iya ba a wuce a lolan a zo in dai bai samu jami'i ba to ya shiga fitin haka sai dai mutane su tsaya a kansu sai yana yi suna gani in yayi dar sai ya tambaye su yayi sai ce yayi to shi kenan sai ta to kaga wannan ba wanda ya dora maka wani abu idan shedan ya zo shedan ne kuma ba komai ba shine zai zo sa wa zuciyarka wannan waswasin ya ma yawa ka rasa yadda za ka yi to in baka samu yaqini ba kar ka damu da shi sai ka tabbatar da eh lalle babu alola sai ka fita amma in ba haka ba ka zauna abunka saboda haka in ba wani yanayin ne ya same ka ba an fi so ka zauna sai ka tabbatar da shedan din nan ai ka tabbatar da ba shedan bane haka Allah ya kawo maka sai ka fita sannan akwai karkaratu shadida ina ga an mun karanta a karatun mu na fiqh ko Imam Malik yayi magana ta ita ma idan mutum cikin sa yana ƙara da yawa to shi ma ana so in zai sallah yana yin alola saboda kar ya gina cewa yana da alola kar yana ginawa kan haka ko da yana da alola din ya tabbatar yana da maganan cikin sa yana da yawan kuka din nan to kawai yazo zai sallah ya alola in ya biyo kukan cikin to ba zai sallan ba kuwa yanzu misali a ce in ka ji cikin yana kuka ka je da su ba za ka je ko za ka ji cikin cikunan mutane ba mu da lafiya duka haka za ka ta ji ana ta fama da shi to ya ka ce wannan ma sai ka je ka saki alwala wani ba zai sallan ba kama ana so dai lokacin da ka zo sallar sai kai to saboda haka in baka tabbatar a lullanka ya warware ba kada ka fita ka zauna in ka tabbatar ya warware kuma sai ka je ka saki gina wata wannan shine karshen babin ina ga zamu dakata anan ko zamu dakata anan insha Allah abinda muka karanta dai dai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana rokacin Nabi sallallahu alaihi wasallam da akwai mai tambaya sai in babu kuma sai a mana addu'a babu tambayan kenan ko dama ai shi dan adam gaba daya ba su ya manta Allah a cikin komin sa ba su ya manta da Allah a cikin kowane yanayin da yake ciki to saboda haka ko a ban daki yake ko a ina yake ba zai manta Allah ba amma dai ba zai yana ambaton Allah ba a cikin wannan yanayin da yake ciki na ban daki ba zai yana zikirin a fili ana ji ba sannan kuma shine aka kawo maganar Qur'ani da aka kawo cewar Qur'ani ne ba za ka karanta ba misali idan kana da janaba ko kana cikin yanayin da ba na tsarki ba kana ban daki to nan kar karanta Qur'ani amma zikirin Allah zaka yi na zuciya zaka yi na zuciya amma ba zaka yi na baki ba shi ma to kaga zaka ga mutanen mu da yawa astaghfirullah wanda karatun ake na Qur'anin babu na wani sai kaji ya ce wai shi baya iya yin tilawa ma na taba ganin mutum da fadi haka wai sai ya hukan shadda tilawa sa ma tafi zama in ya hukan shadda ne yake to kaga an samu matsala ba haka ya kamata a yi ba ya shiga ban daki magana ka tukan aje shi ake a gefe sai an fito ake saboda haka sai an fito sannan malamai suka ce ko kana da abu mai karatun ba a so ka je ban daki da shi inda Qur'ani ne an fi so ka je shi sai ka fito sai ka dauka inda Qur'ani a ciki anan ma duba yanan malamai sun kawo cewa to ai yanzu idan kana da kudade kuma da sunan Allah a jiki da Qur'ani a jiki ba kudi ya za ka yi za ka shiga bandaki kuma ina ga akwai wani hadisi kamar bai kawo shi ba ko sai gaba ne ina ga yana na gaba za mu karanta shi maganar shiga bandaki da sunan Allah din to aka ce wannan da larula ne bayan da aka yi sai ka shiga da shi yana na gaba za mu karanta sannan mutum ai zai haddace Qur'ani ma ya shiga bandaki amma ba zai karanto shi ba ko ba haka ba zai karanta ba to saboda haka dai ana nufin zikiri za ka yi zikiri na zuciya cewar kana tuna Allah har a yanzu ba ka manta da Allah ba amma ba za ka yi na baki ba in kana cikin wadannan yanayi na bandaki da na'am yawwa kamar wanda yake cikin waya to ba za a kunna shi ba misali za ka shiga bandaki da wayarka wayar kuma akwai Qur'ani a ciki to ba za ka bata waje ba za ka shiga da ita amma ba za ka kunna ba ba za ka kunna ba in ka kunna kaga ai shikenan ya zo kenan shine kamar mutumin da yake da Qur'ani ne shi ma ya fara karatun kamar ya kunna karatun ne to saboda haka ba za ka kunna ba a ciki saboda maganar la yamsu ila almutahharun din nan za a dawo kai kuma a wannan lokacin babu tadhir din a wajen ka babu tsarkin in kai kaga kuma kai abin da bai yi ba to amma shi zikiri wannan ba a daukan sa shi in dai ka fito ko babu tsarkin zaka yi yin zikiri amma a cikin nan din a fi so kai zikirin zuciya shi yasa muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce gufranaka yanzu harcen sa ne bai yi ba tunda la yazalu lisanaka ratban min zikrillah ko